أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يقع الله مدوككي لإمام إيكم حدوة ونن درسنا رمضان مبارك عيومنا رانا رهود قوات رمضان شكرا دوبدا دليف دودا 40 ديدي هجر المنزول صلى الله عليه وسلم ونديداتي لرانا ترى قوات واتوبير شكرا دوبي دوغو مشا ترى لو كنت إن شاء الله أزهر شابيو دمينتي ترى la'asar kuma karfe 3:21 ya karo kenan magariba kuma karfe 6:23 sannan isha'i karfe 7:38 8:22 alfijir kuma karfe 4:30 gobe ma haka insha Allah sai kuma fitowar rana karfe 6:14 bayani da muke yi kafin nan addu'o'i da ƴan uwa suke bukata muna so mu roki Allah mu yi tawassuli da karanta Fatiha kafa guda Allah ya biya mana bukatunmu da bukatun masu sauraron mu da alkhairi da ƴan uwa da suke neman addu'a ko wanda ba su da lafiya suna neman Allah ya ba su lafiya ko wanda suke neman aurar da ƴaƴansu mata a gaban su akwai wasu kuma da suke da juna suna roƙon Allah ya saukar da su lafiya da masu neman haihuwa da wanda suke neman abin da za su yi na kasuwanci da halin da ƴan uwa suke ciki na barin gidajensu saboda fitintinu muna roƙon Allah ya yi mana mafita a dukkan kunci da muka shiga ya buɗa mana hanyar alkhairi ya kare mu daga fitintinu Allah ya gyara mana tunaninmu da kwakwalwarmu ya mayar da mu zuwa gare shi kyakkyawan komarwa ya zamanto muna mayar da ayyukanmu da hankalinmu zuwa dokar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya sa mu so juna saboda Allah ba don abin duniya ba amma za mu kima mutum mu kishi saboda Allah don ya bar tabarkin Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ya Allah muna roƙonka da wannan sura mai albarka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi da bukatun ƴan uwar da suke da bukatu ya Allah waɗanda ba su da lafiya ko ina Allah ka ba su lafiya ya Allah waɗanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ka yaye mana ya Allah muna roƙonka ka datar da mu a cikin wannan azumi zuwa ga dacewa dukkan alkhairi Allah ka gafarta mana a cikin wannan wata mai albarka dukkan zunuban da muka aikata wanda muka sani da wanda muka manta wanda muka yi shi a bayyane ko a boye ya Allah ka gyara halayenmu ka samu zamanto masu bin tafarkin manzonka sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka gyara halayen samarinmu ya Allah ka kawar da samarinmu daga can ababan maye ya Allah ka kawar da su daga sace sace ya Allah ka kawar da su daga rashin biyayya ga iyaye Allah ka juyar da hankalinsu zuwa ga abin da zai amfani ya Allah ka gyara kokolon samari su zamanto masu yin abin da zai amfane su iyaye da dattawa kuma Allah ka juyar da hankalinsu ga kula da hakkin da ka daura musu na kula da abin da ka danka musu na ƴaƴa da iyali mata ka sa su zama masu biyayya ga mazajensu maza ka sa su tausayawa iyalansu ya Allah ka hada kawunan mu akan tafarki na kwarai shugabanninmu Allah ka dadar da su ga dukkan alkhairi masu fita da masu shiga Allah ka dadar da su ga dukkan alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin to darasinmu da muke magana akan yi da mutum ko ince afatul lisan amma muka zo kan magana yi da mutum to mun fadi jiya mun bayani akan dalilan da zai sa mutane su yi giba menene zai sa mutum ya yi giba muka ce wani lokaci mutum zai yi giba ne saboda fishi da wanda yake cin naman sa na'am sai in yayi magana wato sai ya ce ai ya huce daga abin da yake ji da shi na haushi ko na fishi to mutum ya dinga tuna cewa Allah madaukaki ya hana yin haka ba a huce haushi ta hanyar da za a saba ma Allah sai ta hanyar bin Allah da hakuri da yafiya da yawan azkar nan ne mutum zai samu wato dacewa. Saboda haka abin da yake gare mu shine idan mutum yana yi da mutum ne don wannan, to wannan din ba zai cin masa bukatunsa ba, kuma asara zai yi tsakaninsa da Allah da kuma wannan bawan da ya ci namansa. Idan mutum zai giba ne saboda dacewa da wasu, muwafaqatan lil-akharin, wato ya dace da wasu da sun zo na suna giba, sai kai maka zo da yake kuna majalisa daya, bari ni ma in shiga don ka yadda da su, to ka sani fa Allah madaukaki yana yin fishi da kai. Idza talabta sakhatahu bi ridal makhluqin, idan ka nemi wato fishin Allah da yaddan halitta, to fa ka sani fishin Allah din zai same ka. Fa kaifa tarda li nafsika an tusqita maulaka min ajli ridha al makhluqin, ta ya zaka yadda kai mai hankali ka fusatar da Allah a wajen da kuma zaka sa wasu su yadda da kai. Alladina la yanfa'una wa la yadhurrun, wa innan da ba sa amfana ba sa cutarwa. Na'am, saboda haka bai dace ba mutum ya ci da naman wani ko ya batanci ga wani don dai cewa wasu suna yi, bari shi ma yayi su ma su ji dadin haka. Don in yace ba zai tarayya da su ba za su ji dadi ba, to bari shi ma ya tarayya da su su ji dadi. To in kai haka ka fusatar da Allah ne wajen yaddan abin halitta. Malamin ahlar yake cewa wala yatlubu ridal makhluqina bi sahtil khaliqi, kada mutum ya nemi wato neman yaddan abin halitta wajen fushin mahalicci. Idan mutum yana yin giba ne kuma saboda wato tsarkaka kanshi shi da kuma dangana ha'inci zuwa ga wani, to fa wannan mutumin ya sani mutum ya gitta kansa ga fushin Allah da zargin Allah shine abin girma, abin nisanta, ba kamzan wato mutum ya auka cikin zargin mutane ba. Wani yana so ya samu daukaka ne, zai nuna shi mai tsarki ne, abokin tafiyansa baya da tsarki ya bace shi don ya samu daukaka ne, to ba a samun daukaka a cikin irin wannan. Daukaka ana yin sa ne a wajen bin Allah, kamar yadda Allah madaukaki yana cewa ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a, shin buwaya ko daukaka ne suke nema a wajen abin halitta? Allah ya ce ai dukkan buwaya da daukaka suna ga Allah. Idan mutum yana nema, ya nema a wajen Allah da bin tafarkin na kwarai, walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Idan mutum yana so yayi giba ne wato don kwadayin ya tsabtata kansa wajen karawa kansa wani matsayi, wannan ba zai samu ba sai ya batanci ga wani, to ya sani fa wato abinda yake bata, abinda yake ambatawa, bima zakartahu, wannan da kake ambata laifinsa din nan da shi fa abtalta fadlaka inda Allah ta'ala, ka bata matsayinka a wajen Allah. Idan har kana yi ne don ka samu wata falala da zaka kara a wajen mutane, to falalan da kake da ita a wajen Allah ya riga ya zube ya baci. In kana laka fadlun wa anta min i'tiqadin nasi, wato idan kai kana da wato wata falala kai kuma a ganin mutane, fadluka laysa ala yaqin, wato falalanka a wajen mutane nan ba abu ne wanda kake da yaqini ba, kaddara ma kana da shi ko zaka samu din falalan da zaka samu a wajen mutane, me zai kara maka? Ba abin da zai kara maka sai dai wanda yake wajen Allah. Idan kuma hasada ce za ta sa mutum ya yi riba, to mutum ya hada munanan ayyuka guda biyu, na farko hasada haramun ne, na biyu kuma giba haramun ne. Na'am, domin mai hasada yajidu alhamma wal ghamma wa dhiqa sadri, zai samu wato tashin hankali da bacin rai da kuncin rai, zai samu hankalinsa ba zai kwanta ba. Shi mutumin da yake hasada kullun in ya ga wanda yake wa hasada din nan yana cikin ni'ima, kullun bacin ransa da tashin hankalinsa kuma karuwa yake yi. Sannan kuma wannan din ba zai sa wancan dan ni'ima da Allah ya wancan ba za ta gushe ba, kai kuma ka tabe akan abin da kake yi na hasada. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan hasada, yace hasada tana kona ayyukan alkhairi kamar yadda wuta take wato kona itace. Idan mutum yana yin giba ne saboda shuhura, saboda istihza'i, wato yayi izgili ga wani, ya gorantawa wani, to fa ya sani duk lokacin da wato mutum ya samu wani abu irin wannan a wajen mutane, gurgurdan samun sa a wajen mutane ne gurgurdan zubewansa a idon Allah subhanahu wa ta'ala. To ya za a yi a tuba daga giba? Wa tariqut tawbati binisbati ila man iqtaba al-muslima, wato hanyar tuba daga giba ga wanda yayi giban musulmi, huwa shine an yatahallalahu wa yatlubu minhu al-afwa, wato an yatahallal ya je ya nemi halaccin, wa yatlubu minhu al-afwa ya nemi afwa a wajen shi, idza amina al-fitnata, in ya amintu daga fitina. Idan ka zauna ka ci naman mutum, abinda zai kubatar da kai a hannun Allah shine bayan ka tuba ga Allah, don Allah ne ya haramta. Sannan shi wanda kai giban sa, ka je ka same shi ka ce wani na faɗi kalmar da bata dace ba akan ka, da Allah ka yafe min, na ambace ka ko ka ce nayi gibar ka, ka yafe min. Wannan idan an amintu ga fitina. Amma idza kana hadha yusabbibu shahna aw yusabbihu munkaran akhar, idan wannan zai sa wato a samu wata rigima, wato gaba ta budu a tsakaninku, da ka ce kaza shikenan sai ya kyamace ka ya guje ka ya yi fishi da kai, ko kuma ya aukar da wani abin ki, ko kuma dai wata fitina wato za ta bulla a dalilin wannan, to ya za a yi? Fa innal muqtaba yadhkuruhu bil khairi alladhi huwa fil majlis alladhi dhakarahu fiha bisu wa yurdu anhu alghibata bi juhdihi wa taqatihi, wato anan idan mutum yana tsoron in ya nemi ahuwa zai zama rigima, to sai ya zauna a majalisar da ya zauna ya zage shi, majalisar da ya zauna ya bace shi, ya je zauna a majalisar ya yaba masa. Sannan kuma ya yi iya kokarin sa nan gaba idan za a yi gibar sa sai ya hana. In za a yi gibar wannan mutumin da ya ci naman sa, in za a ci gaba da yin wannan sai ya hana, domin ya kubuta daga wancan wato laifin da ya aikata. Wannan gurgurun haka idan yayi insha Allah tare da kiyaye sharuɗan tuba, ana fatan Allah zai karbi tuban shi. Wannan kenan hanyar fita daga wato giba. Kowane dalili ne ma cikin dalilan da muka ambata ya sa mutum ya yi giba. To menene mafita? Mafita ita ce kawai ka nemi afuwa daga wanda ka yi wa laifin, ko ka ce wani da Allah na yi ma wani laifi ka yafe min, ko kuma wani na yi gibar ka ka yafe min, na ambace ka daga kuskure ka yafe min. In yana tsoron hakan zai kawo matsala sai ya zauna ya yi masa addu'a, sannan ya yaba masa a inda ya bace shi, ko ya nuna cewa kuskure ne abin da ya faɗa gami da wani. To a cikin giba kuma akwai gibar da ta halatta, wanda a wancan lokacin mun dan yi magana dalilan da zai sa a ambaci mutum don kaza don kaza don kaza. Mal rahimahullahu yace la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, ya ka wannan aya da Allah madaukake yake bayanin wato bayya halatta, Allah bayya so a bayyanar da mugunya daga magana sai dai wanda aka zalunce shi. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i, Allah bayya so a bayyana daga mugunya daga mummuna abu mara kyawu, Allah bayya so mutum ya bayyana shi, bayya so a yi shi. In ma mutum zai yi laifi, to yayi laifin a bayyane a fili, kuma shi ma wani laifi ne na biyu tunda ana ji ko ana gani. Sai min alqawli, daga fadi ne ko wani abu mai kama da haka. Illa man zulima, sai dai wanda aka zalunce shi, wanda aka zalunce shi ya zo ya bayyana da fadin cewa an zalunce shi. Na'am, wa kana Allahu sami'an alima a cikin ayat suratul nisa. To wannan ta nuna in an zalunce ka, an shiga haƙinka, zaka zo ka kai ƙaran wanda ya zalunce ka. Kaga lokacin da zaka kai ƙara ai ba zaka ce zo mu je in kai ƙaranka ba, zaka je a inda bayyanan ne, kai magana ko da iyayensa ne, ko kai magana da malamin sa ne, ko kai magana da hukuma ne. Na'am, ka ce ga wani yayi min kaza, yayi min kaza. Ambaton ka din nan ai shi mutumin ba zai so ba. Mai a farko wata arifin giba muka ce an buton mutum da abin da bai so ya ji an ambace shi da shi. To amma tunda haƙinka ne ya shiga, to zaka ambace shi a wannan. A hadisin Aisha radiyallahu anha qalat, tace qalat Hindu ummu Muawiya, wato Hindu yar gatumar Muawiya take cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam, inna aba Safiyan, wato anan ita ce ta zo tana cewa Abu Sufyan yana so ya aure ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yake bayani gare ta, amma da ta zo ita din ne take cewa inna Abu Sufyan rajulun shahih fa hal alayya junahun min an akhudha min mali. Wannan dai hadisin ne. Ita wato matar Abu Sufyan ce, amma tana shi Abu Sufyan bayya bata abin da zai ishe ta da ƴaƴanta a gida. Sai ta ce inna Abu Sufyan rajulun shahih, shi Abu Sufyan mutum ne mai rowa, bayya ba mu abin da yake isan mu. Fa hal alayya junahun an akhudha min malihi sirra, shin akwai laifi idan na dauka a cikin dukiyarsa a asirce, wato mu dauka abin da zai zamu ci da ni da ƴaƴana wanda zai ishe mu? Qala, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf, ki dauka ke da ƴaƴanki abin da zai ishe ki ta hanya mai kyau. Bayya ba su abinci. Ana samu a cikin mazaje irin wannan, yana da shi amma ba zai bayar da abin da za a ci a gida ba. Wannan abin da za a ci gurgurdun bukata ne. In ya kawo kayan abinci da miya da menene ko kifi, ba za a ce sai ya kawo nama ba. In yana kawo nama, ba za a ce an gaji da nama sai an ci kaza ba a dauka. A duk lokacin da aka dauki abu nan mai gida ba tare da izinin sa ba, to yayi an yi laifi. Wanda za a dauka din idan ya hana abin da in babu shi ba za a samu abin da za a ci ba, to anan ne idan aka dauka ba ai laifi ba. Kaga wannan ya nuna ta zo ta yi bayanin cewa mijinta marawaci ne. To ka cewa mutum marawaci ai baya so, wannan magiba ce. Na'am. Sannan kuma a hadisin Fatima Irqais, wato ya nuna cewa anna Abu Amr Habs, wato Abu Amr dan Habs ya sake ta saki bana batta, wa huwa ga'ibun shi bayyana, fa arsala ilaiha wakilahu yash'iru bi sha'irin fatasakhathu, wato shi bayyana ya saki matarsa ya aika mata da alkama haka na abinci, sai ta yi fishi da abinda wato ya aika din. Fa qala, sai ya ce wallahi malaki alaina min shay'in, wallahi baki da wani haki akan mu fa, kawai mun baki ne. Fa ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika, sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ambaci wannan abinda wato ta ji. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa laki alaihi nafaqa, babu wani ciyarwa gare ki akan shi. Fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi shariq, sai ya bata umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bata umarnin ta idda a cikin gidan ummi shariq, domin sakin nata saki ne wanda babu komai. In saki babu komai ne babu idda. In akwai ciki ne za a yi zama na saboda ciki, amma babu zama istibra'i ne za ta yi. Shi ba kamar saki wanda za a yi komai bane, mace ta zauna a gidanka zaka ciyar da ita ka shayar da ita. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi haka, thumma qala, sai ya sake ce mata tilka imra'atun yaghshaha ashabi taddi inda ibn ummi maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabaki. Da annabi ya ce ta idda a gidan ummu sharik, sai ce a'a, ita ummu sharik mutane suna shigowa gidanta daga sahabbai, saboda haka ta je ta idda a gidan Abdullah ibn ummu maktum, shi mutum ne wanda baya gani tana iya ta dan sake a yanayin zamanta. Idan kika samu halacci ki bani izini, ma'ana ki sanar da ni. Fa idza halalti fa adhinni, wato idan kika samu halacci kin gama iddanki na istibra'i ki sanar da ni. Qala, sai tace falamma halaltu zakartu lahu, sai yayin da na samu wato istibra'i na halatta, sai na sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anna Muawiya ibn Abi Sufyan wa Aba Jahm khatabani, wato Abu Jahm da kuma Muawiya sun nemi aurenta. Wannan mai ce in kin gama fa ina son ki, wannan mai ce in kin gama fa ina son ki. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce amma Abu Jahm fala yadhu asau an atiqi, shi amma Abu Jahm fa laifinsa shine baya saukar da sandansa daga wato kafadarsa. Atiqi shine kafada, yana kullun sandansa na kafadarsa, baya saukar da sandansa daga kafadarsa. Malamai suka yi bayani cewa wannan baya saukar da sanda daga kafada din nan me yake nufi. Wasu malaman suka ga cewa annabi yana nufin wato shi mutum ne baya yawan zama a gida, yana da ya cika tafiye-tafiye. tafiye-tafiyensa sun yi yawa, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya saukar da sandarsa a kafadarsa. Wasu suka ce a'a, la yadun asa ana cikin hidin kana darraban linnisa, ai yana bugun mata ne, shi yasa Annabi ya ce mata baya saukar da sanda daga kafadarsa. Amma shi Muawiya, Annabi yace fasalukun la malala, shi kuma ba shi da abin da zai iya daukan dawainiyan ki, ba shi da hali. To anan kaga wato kowanne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da wani aibi a tare da shi, wancan bai aje sandarsa, wannan mai marashi ne. To haka idan wani yazo ya nemi shawara a wajenka, gashi fa ana neman aure, wani yana son auren yar wani, aka tambaye ka, ko ita matar tazo ta tambaye ka wani yana neman aure na, me ka gani? Anan idan akwai abin da ka sani, to wajibi ne ka bayyana wa ita matar cewa ai ga halin da wani yake ciki, saboda haka ki aure shi, in mai kyau ne, in mara kyau ne karki aure shi. Amma kada ya zamanto kuma ta hanyar yin gulma. Misali mutum ya saki matarsa yau daya, bayan ya aure ta da wato wasu kwanaki kadan ya sake ta, sai yazo yana neman aure, kar a ce yana yawan sakin mata, a'a, ba a sani me yasa yayi sakin ba. Akwai matar da idan mutum ya aura ba zai zauna da ita wata daya ba ma, ko don wasu dalilai da zasu zo su bayyana gare shi, wani ma a daren auren ma, wani a ranar auren kafin a tare ma ai ana saki. Saboda haka ba wai me yasa mutum yake saki ba, a bincika dalilin da yasa aka yi, sannan ayi magana. To wannan halin duka kaga Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wayannan yana suna da siffa kaza, wannan yana da siffa kaza. To wannan hali giba ya halatta idan wajen neman shawaranka aka yi. Na'am, amma ba nemi shawaranka ba, abun kuma bai zama illa ne sosai ba, kana iya kai shiru ka kyale. Wannan shine. Sai kuma daga ire-iren wayannan dai wanda ya halatta mutum yayi giba shine at-tadhallum, fa yajuzu lil madlumi an yatadhallama ila sultan, shine kamar ayar da muka ambata, wanda an zalunce shi zai iya daga kan maganansa zuwa wato wani shugaba ko alkali, ko kuma wanda yake da shugabanci da zai iya kwato masa da hakkinsa, yace ai wani ya zalunce ni, a kwato min hakkina. Sannan ana neman, ana wato ba da daman yi da mutum wanda bai zama ya saba wa Allah ba, shine wato al-isti'ana ala taghyir al-munkari wa radd al-asi ila as-sawab, neman taimako wajen wato kawar da wata barna da kuma waɗanda suka fita daga hanya a dawo da su hanya. Wato mutumin da ana ganin yana da iko akan wani, wannan yana laifi kaza, za a ce wane fa yana kaza, a tsawatar da shi, ko uba ne za a gayawa akan ɗansa, ko yaya ne akan kaninsa, za a ce kaninka fa yana hali kaza, ka tsawata masa, ɗanka fa yana hali kaza, ka tsawata masa. Wannan irin abin da yanzu muka kenan a cikin society mu, a cikin mujtama'an mu, da yawa za ka ga yara suna ayyuka wanda ba daidai ba a bayan idon iyayensu ko waɗanda suke kula da lamarin su. To sai wannan na kusa wanda sun ga abin ba su zo su ga yawa ƴan uwa ko iyaye na wannan yaron da yayi wani abu mara kyau ba, tunda ba dan su bane, sai su yi shiru suna kallo yaro yayi barna, yayi fada, yayi wasu abubuwa. Na'am, ko uba yayi tafiya, yaro yazo da ƴan mata cikin gida, ko yazo da wasu mashirmata su yi wasu barna a anguwa, tunda kuskure ne. Ayi maza kana so danka ya gyaru, in kaga dana yayi abu ka gaya min, wanda zan iya gyaran shi in gyara shi, in naga wani abu na game da danka in gaya maka, wanda zaka iya gyaran shi ka gyara shi, da haka zamu tafi daidai. Amma ba daidai bane a ce mutum ya ga dan wani yana laifi ya kyale. Sannan kuma ya halatta a yi giba ta fuskar tambaya. Na'am, kamar ya tambayi malami ya ce wane ya shiga hakkina kaza, wane ya yi min kaza, na'am, dan uwana kaza ya yi min kaza, din ya zan yi? Kaga shi dan uwan idan ya ji ba zai ji dadin abun ba, wannan ko iyaye ne suka yi wa da abun da ba daidai ba, da zai iya zuwa ya tambayi malami, malam babana fa ya yi min kaza, wannan abun ya ne, me hukuncin sa addini? ga ta ma tace in yi kaza, tace kar in yi kaza, kamar wasu iyaye da suke neman yanka zumunci. Za a ce wacce mun yi fada da ita har ko bayan raina kar ka sake zuwa gunta. To kaga wannan bata da haƙƙi, ka dinga zuwa gunta ko tana da rai ko bata da rai. Allah ne umurni a sadar da zumunci, ba za a bi halitta wajen saban mahalicci ba, sai dai ka zama kana da hikima. In ta ce kar ka je, to naji mama ba zan je ba, sai ka silale ka je. In kuma wancan din za ta gaya mata ka je din, ka gaya mata cewa mama ta fata ce kar in zo, saboda haka in na zo kar ki ce masa na zo. Kaga an kubuta kuma an sadar da zumunci. Haka ma mutum zai faɗi magana akan matarsa, mace za ta yi ta yi magana akan mijinta, mijina ya yi min kaza, me hukunci? Mijina bai yi min kaza ba, me hukunci? To anan mijina ya yi kaza bai yi kaza ba, ko matata ta yi kaza ba ta yi kaza ba din, idan ana matsala ta ɗauki hukunci ne, babu laihi ka zo gun mai tambaya, wanda zaka tambaya malami ka ce, ko almajiri ka ce, matata fa ta yi kaza, me hukuncinsa? Na'am, ko kuma mijina ya yi kaza, me hukuncinta? To amma wasu din za su zo su nemi wannan fatawa din ta fuskar kai din ne ake so ka shiga tsakani. Na'am, to shiga tsakani kuma kensa a ce kai ne, in matarka ce ta yi abu ka ɗauko matar taka ka zo, malam wannan iyali na ne, gashi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza. Ko kuma bayan idon ma zaka tambaya, amma ya zama zaka iya zuwa da ita idan har malami ya bukata don ya ji a bakinta ko ya mata fada. Amma wani din zai iya zuwa ya fada malam, in ka ce ta zo ku ai magana, sai ya ji tsoro ya ce ai ba za ta zo ba, yana ganin in har ta zo din abun zai baci, saboda ita ma akwai inda za ta kama shi. Sai ya ce a ai tana sauraron wa'azi, kai magana a wa'azi ta ji. To in an yi magana a wa'azi, ba dole ta yadda cewa ita ce da wannan halin ba. Hakan nan mace, yawanci na matan yafi yawa, mace za ta zo ta ce mijina yana kaza yana kaza, ko bayya kaza bayya kaza, sai in ka ce to ki kira mijin naki ku zo, sai ta ce wallahi ba zai zo ba. To ina alwalinki da iyayenki, ki musu magana ma su sa baki? Sai ta ce ai iyayena ma sun yi magana, bai ji ba, ya ce ba iburin da zai je, shi ba zai yi kaza ba. Sai kaga ana irin wannan. To kai sai a saka wani kunci na bacin ranga, kana ganin barna ba a samu gyara ba, sannan kuma baka da hurumin ka ce dole sai ka kira wannan mutum ya zo, tunda kai ba kotu bane, kai ba hukuma bane. To a wannan lokacin mutane suna dan samu kunci, in har mace ta san cewa mijinta in an ce su zo ba za su iya zuwa ba, to in tambaya ne tana iya ta zo ta yi tambaya, amma kar ta nemi a shiga, don wata za ta zo ta ce malam ka shiga tsakani, ga lambar shi ka kira shi. Na'am, wai kai ta zo ka kira mijin ka yi masa fada, ko ka ce kana kiransa ya zo, to ai bani da iko akan shi. Akwai wanda na kira shi irin wannan din, aka matsa min, aka hada ni da shi a waya, da nace gashi iyalinka ta zo da wane da wane akan matsalar da ke tsakanin ku, shine ake so mu zauna da Allah mu tattauna mu ga ya zamu yi mu samu fita. Sai ya ce ai a wajen su ne ya aure ta, ba a wajena ba, saboda haka in ma magana ne sai dai su je can wajen iyayenta su yi. To da iyayen an yi abun ya ci tura ne, shi yasa aka zo, ko da Allah zai samu samu nasara. Ya ce in dai so samu ne dai a je dai wajen iyayensu din kaza kaza. Sai na ce to kun ji abin da ya faɗa, na sallame su. Daga nan nace nan gaba duk wanda za ta zo min da cewa mijina ya yi kaza, ko za ta bani lamba in kira shi, nace bani da wannan lokacin. In za ki gaya mishi ku zo tare ya yadda, to ya san cewa wato yana son gaskiya ne, ko kuma zai karbi nasiha, sai a zo a zauna. Amma wanda bai da niyan gyara, bai kamata mu bata lokacinmu ba akan irin wannan. To kaga irin wasu bangarori kenan na matsalar a zo mai kuka ya kawo kukansa, ko mai tambaya ya kawo tambayansa akan matsalar da ke fama da ita tsakaninsa da iyali, ko tsakaninta da mijinta. Sannan daga cikin halin da ya halatta a yi giba shine tsawatar da musulmai daga sharrin wannan mutumin. Na'am, wato wannan yana daga cikin hanyoyin kamar yadda malaman hadisi suke yi, kawo ruwaya na wani hadisi. In aka bincika kowane mutumin da zai rawaito hadisi, ana so dole ya zamanto akwai sifofi na adala da adabt. Wannan su ne yana daga cikin manyan sifofi da rawin hadisi zai samu kafin hadisi zai karbo. To idan aka rasa adala, wato aka samu wani kuskure na halin adalcin mutum, yana da hali kaza, yana da hali kaza da ba zai yiwu a karbi maganarsa ba, sai a rubuta malamin hadisi zasu ce fulanun fihi kaza wani yana da hali kaza fulanun sayyi al-hibzi wani haddasa bata da karfi fulanun muttahamun bi kaza wani ana tuhuman sa da laifi kaza wani yana da aqida iri kaza to wannan bayani da ake yi din kaga shi ma nau'i ne na giba to amma ya halatta domin a fagen ilimi ne dole a san cewa mutumin da za a karbi maganar sa amintacce ne kafin a karbi maganar sa ba kowa ne kawai za a karbi maganar sa kamar yadda wasu suke hadawa kowane indai an ce hadisi ne sai a diba mawdu'i ne makzubu ne waye ne munkar ne waye ga sunan dai duk kawai an gari hadisi sai mutun ya dauka hadisi akwai waɗanda suka shigo ta baya suka sa abinda ba shi ba to dole malamai su tantance to irin waɗannan wani nau'i ne na shi ma giba wanda ya halatta na'am hakan nan kuma misali idan kaga wani zai sayi wani abu na'am misali a lokacin da akwai bayi in kaga wani zai sayi bawa wanda yake barawo ne ko bawa mai annabi manci ko bawa mai shan giya bai kamata kai shiru wannan mutumin ya sayi bawan nan ba ya je cutu ka nuna masa wannan bawan da zaka saya fa barawo ne wannan bawan da zaka saya mai annabi manci ne kamar yadda wani aka je masa bawa mai annabi manci ne ce ya yadda da annabi mancin annabi manci ai magana ce kawai ya sayi bawan ya ga bawan yana da himman aiki amma yana da annabi manci shikenan fa mutumin nan ya sayi bawan nan ya je aje a gida haba me zai faru sai gashi nan ya hura wuta tsakanin shi da matar shi ya zama musiba na'am hakan nan kuma idan kaga wani malami mutumin kirki mutum ne kaman me haka ko malami ne ko ba malami ba sai yake wato taraddudi zuwa wani wurin wani fasiki mutum ne bai da hali mai kyau amma shi wannan mutumin kirkin yana zuwa wajen shi yana ko ta fuskar neman ilimi ne ko ta fuskar wata mu'amala ce anan zaka yi nasiha ga mutumin kirki din nan wane din nan kake yayi shi ba mutumin kirki bane halin sa babu kyau wannan zaka yi ka gaya wa danka ya nisanci abokane na wanda ba na kware ba idan ka gansu da su ko kuma wani wanda ka ganshi mutumin kirki ne bai san halin da wancan yake ciki ba ko dandan fara ne ko wani irin hali da yake da shi to mutum yayi wannan kamar yadda mun yi muce na wancan na aure ina ka ga cewa mutumin nan yana da illa zaka iya ka tsawatar da mace haka kuma mace take da illa zaka tsawatar da namiji wannan suna daga cikin wato abubuwan da suka ba mu dama na yin magana akan abin da ya shafi ghiba na annabi manci zamu jinkirta zuwa wani lokaci insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah barakallahu kafin nan mu yi kiri ga mutane da masu tambaya tambaya shine to tarin da yawa sun lokaci da dama zaka samu iyaye idan an kawo kara ko aka mutu ya wuce abin da yaran suke bai dace
ba anguwan sai ka ji uban ko yana mai martani cewa shi dansa baya haka ko kuma shi kai ka kawo karan kana kyashin dansa ne
ka sa wa dansa ido
wannan ba kamar haka
to ai wannan sune abin da mun suka bata lamarin iyaye ban sani ba wannan irin son ƴaƴa ne na jahilci amma son ƴaƴa na kwarai wanda iyayenmu da kakannin mu suka yi shine so na kwarai har ana cewa wai ka ki danka duniya ta so shi
kwarai na'am ko wannan kalmar
haka kowa an san yana son dansa tunda ka aure giya ta masa ta haife shi kuma da ya dauki sunanka wani dan wani in ka mutu zai gaje ka za aka zai girma kai aike shi ka more shi ta yi maka hidima wannan kowa yana son dan shi to amma kar son ya zamanto hana ganin laifi wannan shine matsalar mu yau kai uba mu yanzu mun zama muna da abuwa da yawa da ma'aikaci ne manomi ne dan kasuwa ne yau burin mu yayi yawa kuma abinda ake samu babu albarka saboda haka kowa ya mai da hankalin sa nema mutum zai fita a gida da safe ba zai dawo ba sai da yamma wani ma sai da daddare ana bada labarin ma wasu yaran ba su san iyayen su ba akwai yaran da kullum baba yana fita kasuwa da safe bai ya zuwa sai da yamma yara sun yi bacci har yara suka yi wayo dan da ya ba fita a gida yara suka ga mutum a gida suke cewa ga wani mutum a gidansu ko sun zo suna magana da gaya tuma su ga wani ya kwanta akan gadanki ka gani wani kuma ya zo zai kira yaran ya aike su waye kai kuma ni ne baban ku mama ga wani ya ce shi baban mu ne bas me yasa saboda bai ya zama da safe zai fita yara kafin su tashi bai dawo ba sun yi bacci ko kuma yara sun je makaranta zai tashi sun dawo daga makaranta ya sun yi bacci zai dawo gida to irin wayannan yanzu abu yayya saboda haka dole mu sake komawa na baya din mu hada kanmu duk wanda yazo yayi maka magana akan danka yana wani abu ka gode masa abinda ya saurare gare ka bayan ka gode masa ka bincika karka zo ka fada wa danka din da fada ka bincika tunda ya ce maka dankan nan fa kai hankali don akwai wasu iyaye da suka lura kuma suna zuwa su gaya mana ko suna neman addu'a akwai iyayen da suke ba sa jin dadin irin wannan wasu ba su sani ba makota ne suka gaya musu ashe yaran wato ba sa zuwa gida da wuri ko kuma sun zo gida da wuri wato baban su yana fada idan aka kulle kofa misali a ce uba ya ce ni gidana kar wuce karfe 9 zan rufe kofa kuma a wuce karfe 10 zan rufe kofa ashe shi yaro yana da abokanai da suke zuwa hira har karfe 2 karfe 1 ko 2 na dare idan suka zo za su shiga gida dab da za a kulle kofa idan aka kulle kofa sai yaran su zo su bude kofar bayan uba ya kulle kofa ya shiga gida ba sai su kashe jiki su zo su bude kofar a hankali sai su yi wata dabaran su ta ba kofar ba zai kullu ba sai su je inda suke hira sai sun gama su zo su bude a hankali su shiga su kulle to kaga in aka yi rashin dace barawo ya zo ya taba kofar na a bude ya shiga ya barna ya kenan to makoci idan ya lura cewa ga yaro yana fita a gida ya zo ya ga mai gida yayi laifi kenan ya kamata kai uba sai ka lura abin nan haka ne eh ka san matakin da zaka dauka akwai wanda suka gane cewa an yaran su ta katanga suke shiga uba zai kulle kofa in lokaci ya uba zai ce kowa ya zo ba wani bai zo ba ku kulle ya kwana a waje za a kulle ashe zai zo ya shiga ta katanga irin wannan suna nan iyaye da suke so a gyara ƴaƴan su akwai kun da kuma kamar yadda ka faɗa su ba sa so a yi magana akan ƴaƴan su wani ma in ya bar kofar a bude ya aka zo gane aka yi mar magana to me ne ba gidan uban sa bane me na ku ciki sai ga mutum wai danka yayi laifi na yi masa faɗa wai sai kai kara na wajen police kaji wannan ya kulla wa dana nan gaba duk abin da ya samu dana shine to yoshi yaro kuma in yaji cewa kana son shi ka fiye da irin wannan kimar sai kansa ya kumbura
sai shi mai da right
sai ya ce baban sa ma ayi gashi sai kuma ya dinga raina mutane anguwa to musiba ta zo kenan saboda haka dole mu koma mu gyara mutum in zai yi tafiya zaka je wani gari zaka je aikin haji zaka je ina ne in akwai makota anguwa ka gaishe su ka ce to zaka tafi ƴaƴanka amana ne da Allah yara an suka yi laifi ai musu fada idan abun ya fi karfi ku yi min magana ko a waya don in tsawata musu da Allah kar ku bari yara su lalace wannan shine abin da ake so amma mu uba don ya ce shi yana da hali ko menene ya dinga gadara akan mutane anguwa ya sake wa ƴaƴansa wanda karshe ƴaƴan nan shi kansa za su raina shi ba za su yi mishi amfani ba Allah yake
kama dai mu da tambaya akwai tambaya
wannan gare ka da masu sauraro ba ruwana
ku ya fuwa da mai giba ne akan wakallawa kai magana akan cewa idan aka cinama mutum shi wanda cinama mutum yace zai je nemi tuba ga wanda yaje cinama sa shi mutum ya buƙaci cewa shi dan lalle kafin yafi masa yana so ji meye suka hira
to shi yasa aka bada wannan kofar idan ka ji tsoron wanda zaka nemi afu a wajen shi din zai zama hakan zai zama fitina yace ni sai kai kaza ni sai kaza to kar ma ka gaya mishi
na'am
me zaka yi ka nema mishi gafara Allah ya yafe masa sannan ka zo majalisar da kai gibarsa din ka zauna ka wanke shi ka ambace shi da wani alkhairin sa wani kirkin sa sannan in ka ji za a yi gibarsa nan gaba ka dinga hanawa ka kare mutuncin sa wannan shine mafita na'am ba kamar yadda ake cewa wai mutum idan yayi zina da matar wani wai zai kira shi su jejeje da wuka sai mika mutumin wuka to ga abin da nayi ko ka kashe ni ko ka bar ni
ko kuma
gare shi kaga wannan da yawa za a yi tani
na'am hakan
kullun gyara ake so amma idan har ka tsammaci misali ka tsammaci mutumin zai maka ahuwa ka ce wane nayi maka wani laifi baka yafe mu wani irin laifi kawai dai muna hira ne a majalisa na ambaci sunanka da abin da ba daidai ba haka yace kamar mene to anan kai ta wuriya kai a hankali ka dan gyara lafazin kawai dai muka ce kai din nan dai wani lokacin ma kana da dan girman kai ne haka muka yi magana ko mu ne muka yi kuskure ko lokacin kana cikin damuwa ne shi yasa muka ga kamar girman kai ne kai amma ba kullum bane ai kake haka din ma kawai wani lokaci ne da muka gani sai muka dauka kaga kana dan gyara magana ya gane dai cewa kai maganan yana da girman kai shikenan kaga gyaran nan zai sa Allah ya kyauta kuma
alhamdulillah ma sauraro ai mana afuwat mun dan ciga lokacin ku assalamu alaikum
وعليكم السلام
بسم الله
بسم الله malam addu'a muke nema.
Mun riga mun yi
to. Mun riga mun yi malanji malance mun riga mun yi. Ba wata tambaya.
Tambaya shine game da sallan mangariba lafulan da za a kafin mangariba ne ko bayan mangariba?
Ta.
Insha Allah wani zai bada ansa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Bismillah.
Ma'am korai mishwa.
Naam.
Ya andero sujira re kuru watu ga andero sala awon kranjo ga re rai. Musan maro.
Sujira re
nangu le arshin ko ko ni la chakar ni no.
Naam.
Kuru aw kalende bana wangi matte kutya aw am la warda awon mo bislan zanya.
Grupo
matre kallama tika cin kalla zan da kuce ago ago mun da ga san
asuna 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 mun
bare aw
asuna mun
sai lamar mun ko gumi an da da wa da su da shi da ya ma da sa ke da kuma ma ta kan bula da
ta ago
an da ga na ka ziya in kan da shi zan turku
eh a asuna in ya zuk suna dai ne wannan da suna baraka
shi ka zuwa kan dai a kai sai
a asuna gode
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina tambaya.
Bismillah.
Akan cewa shan no shan kindir mure ki lokaci guda wai ba to. Hello?
Munji malam munji munji. Assalamu alaikum. Bismillah, mun dan daga muryar da Allah ba maji. Ayya, mama ta ki dan daga muryar ki da ba majin ki fa. Mama ta ki hakuri, ki saki bugowa, ki hakuri, ki saki bugowa. Assalamu
alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Ana tambaya na shi anan nayi sun tuwa waya nayi.
Na'am.
To kuma lokacin mu da zan sun wayan ku ta ba shi ne na samu a jebe. Yanzu address ya kai kamar wata 5 ko 6 haka wannan. Kuma ina gudu kar ya bada hannuna ko kar wani hali ya samu wayan ne. Yanzu ya zan yi da shi ne. In kar in yi sadaka da shi ne ko ya zan yi ko zan ajiye ni har yanzu.
To mallam zai bada bayani insha Allah ka saurara.
Da agore.
Na da Allah.
To wacce take tambaya akan nafila da ake yi bayan magariba ne ko kafin magariba? Idan tana nafin nafila na rawatib ne rako ida ake yi 12 ne to bayan magariba ne ake yi. To amma nafila kafin maghrib wannan wani mai nafila ce mai zaman kanta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghrib har sau uku a karshe ya ce liman sha'a ga wanda ya so. Ku yi sallah kafin maghrib ce ga wanda ya so. Yaushe ake yi idan rana ta fadi kafin ai sallar maghrib za a yi nafila raka'a biyu ga wanda ya so yi. Wanda bai ce ya ce ba zai yi ba kuma ba komai. Wannan shine amma rawatib ne bayan maghrib ne. Sai kuma wacce take tambaya akan sajada da ake yi na yatsu na wato gabbai yatsu na kafa za a kamar yadda ake tsaye haka za a je sajada ya zamanto cikin yatsun suna taba kasa ba wai dagawa za a yi kan yatsun ne su taba kasa haka ba ana so cikin yatsun ne su taba kasa amma a kulli halin dai ya zamanto kafan yatsun sun taba kasa amma ba a samu don wani ba zai iya lonkwasa yatsunsa ba da yana sajada kuma yatsun a lankwashe wani ba zai iya ba to ala ayi halin da kan yatsun nan su zama sun taba kasa atrafin asabi wannan su taba kasa wannan eh mutun yayi haka yayi daidai sai kuma tambayar da tayi akwai kuma korafin da tayi akan masu maganin gargajiya na baku bakin kasuwa da sauransu masu tallan magunguna. A gaskiya muna roƙon hukuma wannan ko a rubuce za a yi, hukuma ta sa kai ta sa baki, ba abin shiru bane. Wasu sun zo suna rashin kunya da rashin iya magana da sunan sayar da magani. Mutum zai yi tallan magani, kace wannan magani ne, yana maganin kaza, ciwo kaza, ga yadda ake sha. Na'am. Amma me zaka faɗa saur akan maganin, kar ya wuce wannan. Amma mutum ya ce wannan magani ne na maza ne ko na mata ne, mutum yana kaza yayi kaza, bai yi kaza ba yayi kaza, zaka ga mutum kamar kaza ne, ashe kaza ne wa, da bayyana sunayen al'aura garo-garo haka. Ba ladabi, kawai shi ya zo daga wani wajensa, inda garin nan ba ɗan uwansa, ba iyayensa, ba yarenku bane, ba komai ba, kawai shi maganinsa ya sayar kawai yake so. Ba ruwan shi da mutuncinku ko tarbiyyanku ko al'adanku. Ya zo yana ta maganganu, mata suna wucewa, kowa yana jin kunyan ya ji, wani namiji ma da yake wucewa mai mutunci yana jin kunyan ya ji waɗannan maganganun, kuma ba wanda ya isa ya musu magana. To a wannan gaskiya akwai ɓata mana tarbiyya, akwai shiga mana haƙƙinmu. Saboda haka muna kira hukuma ta sa baki duk wanda zai sayar da magani, ko dai ya samu shago ya zauna, in ma zai talla ne to yayi tallan iya abinda kalmomi da ya kamata a iyakanta mu. Suna da tunda suna da komiti, kungiya na masu maganin gunan gargajiya, suna da kungiyoyinsu. A yi magana da shugabanninsu din, su iyakantar musu da irin lafuzin da ya kamata su yi amfani da shi. Ba kawai duk kalmomin da suka ga dama za su faɗa a cikin mutane ba. Muna da mutunci, muna da addini, muna da ƙasa, muna da tarbiyya da al'adu da iyayenmu suka nuna mana. Saboda haka ba daidai bane a sake a wannan. Wallahi ni kaina ina wucewa sau da yawa, abin yana tayar mun da hankali. Gashi na a cikin mota ne zan wuce, bai wuce minti ɗaya ko rabin minti ba, zan ji kalmar, amma abin yana tayar mun da hankali. Allah ya saka mata da alkhairi, gaskiya ta yi kyakkyawar lura akan wannan mas'ala. Na'am. Sai me kuma? Sai wacce take magana akan shanki, shan menene, shan kindirmu da shin kifi lokaci daya. Wannan ba dalili bane da ya ba wani dalilin da ya hana haka din. Kawai wannan ibara ce, la ta'kulu samaka wa tashrabu al-labana. An kawo ibara ce ta fuskar larabci, amma ba hadisi bane daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku ci kifi, ku ci, ku sha nono. Wani lokacin wani abu zai yi yare-yare acting a wani ba zai masa ba. Ko nonon kadai kaci ma, wani akwai kifin ma, wani in ya ci shi kadai ma zai zama masa matsala.
Baya cin kifin ma kwata-kwata
shi. Baya ci ma saboda ya san yana da matsala. Akwai wanda baya cin tarwada saboda yana da matsala. Sai kuma wani in ya hada abincin ga sunan halal ne, amma in ya hada su zai masa matsala. Ba dukkan mutane bane. Wanda ya ci kifi ya sha nono ya yi masa ciwo nan gaba, kar ya hada su. Wanda ya ci kifi ya zauna lafiya ya ci gaba da cin kayansa. Wannan shine ba doka ce ta hana ba, a shar'ance ko a likitance. Sai wanda yake cewa ya tsinci waya, gaskiya kwanan baya ma an yi min wannan tambaya game da tsintuwar waya. Wani ya tsinci waya, ban sani ba ko shi din ne ya kira ne, wallahu alam. Ya tsinci waya, wayan ba sim da akwai sim ne zaka abin nan. Sai nace to ka samu sim mana ka sa a wayan ka bude, yace wayan ma bayya ma buduwa.
Na'am, ko da ya sa sim take, za a samu contact a ciki.
Ko da akwai contact a ciki kaga.
Yawwa,
kamar yadda wata rana wani dan waya jefar da wayansa, aka dauki wayan aka ga sunana a ciki, sai aka kira ni aka ce wai wannan wayan ka san shi? Nace eh, na san shi. Ya ce to, suka ce to ga wayan sun tsince shi a wuri kaza.
Na'am.
Muka yi magana, ya je karbi wayansa. To irin wannan zai yi. To amma lokacin da ka tsince waya babu sim, wato kamar wani abu ne wanda ba waya ba, misali ka tsinta. To sai ka duba ya yake, a ina ka dauko, ka dauke shi. Wato a inda ka daukan, in akwai mutane ka danka musu, ga wannan abun na tsince shi a nan. Sai ka wuce kai tafiyanka. To kaddara in kai ne kana zaune, aka kawo maka wayan da babu sim, an tsinta. Ga wannan wayan a nan kofin shagonka ko a gaban gidanka aka tsinta. To kai ne kake wajen, mai yiwuwa mai shi zai zo ya nema, sai ka karba ka duba wani irin waya ne, sai ka aje, sai ka duba mai shi zai zo ne. In a area ne zaka iya ka sanar cewa akwai wani wanda ya jefar da wayansa, in yayi magana ayi maka magana. Sai ka zauna har tsawon shekara, in mai shi bai zo ba, sai a sayar a sadakar ko a baiwa wani ya je ya gyara, yayi amfani da shi, Allah ya isar masa da ladan wannan da sunan sadaka. Wannan shine. In ba haka ba yadda aka yi, wannan shine. In kuma zai yi ya je ya gyara, a samu wasu numbobi a cikin, zai iya yayi. Tunda ba sim din shine matsala.
Shine matsalan
mana. Na'am. Inda akwai SIM din ne, kaga in ka kira wani sun san number,
sun san number.
Sai wannan number wani ne. To ba SIM koda ka samu numbobi ka sa SIM ka kira.
Don SIM da ka sa, SIM da ka san sabo ne ga wanda wanda ka kira.
Ga wanda zaka kira. Kaga nan ne matsalar take. Allah ya samu dace.
Amin amin.
Na ji su ne dai karshen tambayoyin da suke gaba na kuma
lokacin ma ya
lokaci ya doso.
Ya doso insha Allah.
Alhamdulillah.
Akaram kallahi Allah saka alheri ma nan.
Allah barakatuh.
A madadin Sheikh Muhammad Mustafa akaram kallahi assalamu alaikum.
Ni yusa da kan kishin ku sai gobe
insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.